Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniya. Kasar Ecuador ta mika wani hamshakin shugaban kungiyar ƴan daba wanda ake zargi da yin barazana ga dan takarar shugaban kasar da aka kashe zuwa gidan yari mai tsatsauran tsaro ta hanyar wani gagarumin shirin sojoji da ƴan sanda a ranar Asabar, inji jami'ai. Da sanyin safiya ne kimanin jami'ai 4000 dauke da manyan makamai suka shiga gidan yari na 8 a Guayaquil dake kudu maso yammacin Ecuador, inda ake tsare da shugaban kungiyar masu aikata laifuka ta Los Chaneros, Jose Adolfo Macias, wanda aka fi sani da Fito. Shugaban kasar Ecuador Guillermo Lasso ya bada sanarwa a shafin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter, a da cewa an mayar da Macias zuwa La Roca, wani gidan yari mafi girma da ke daukar mutum 150, wani bangare na gidan yarin da dama yake a ciki. Mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar, wani wurin da yaya da zango akan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki 7 a kasar Paraguay. Zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren, kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. Amurka da Taiwan sun bayyana biyawa ta wurare da Lai yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an Taiwan. China ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsaye gumi, musamman ga wani mutum kamar Lai, dan siyasar da Beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ɓallewa da samun 'yancin Taiwan. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu 'yan tsiraron limaman majami'ar Orthodox na Rasha sun fito karara suna adawa da goyon bayan da shugabansu yake yi wa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, kuma suna ɗanɗana wahalar sakamakon yakin. Reverend Ayon Koval ya rasa matsayinsa na limamin majami'ar Orthodox na Rasha bayan ya canja wata muhimmiyar kalma ɗaya a cikin addu'ar da shugabansa Kirill ya buƙaci dukkanin limamai su yi amfani da su a lokacin ibada. Koval ya yi addu'a don samun zaman lafiya a maimakon nasara a Ukraine. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ce kuma mutane 2 sun mutu yayin da 16 suka ɓace sakamakon zaftarewar ƙasa a yammacin ƙasar, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa ƙasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin ƙasar China, lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen ƙasa aƙalla 20. Wasu sassa na ƙasar China suna fama da ruwan sama mai ƙarfi da ambaliya a duk lokacin bazara, amma a bana lamarin ya yi tsanani a wasu yankuna, yayin da wasu yankuna ke fama da fari da ke lalata amfanin gona. Da alama wannan karon za a sami wata sabuwar ƙasa da za ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko a bana, yayin da aka yi wajarar da dukkan waɗanda suka taɓa lashe gasar a can baya. Manazarta na ganin watakila ƙasar na iya kasancewa Australia mai karɓar bakuncin gasar. Ƙasar ta Australia na karɓar bakuncin gasar ne da haɗin gwiwa da New Zealand. To amma ta zama ƙasa ta farko da ke karɓar bakuncin gasar da ta sami nasara a wasan kwata final na gasanni tara na cin kofin duniyar na mata tun daga ƙasar Amurka a shekarar 1999. Australia ta kai wasan kusa da na ƙarshe karon farko a tarihin ƙungiyar ƙasar, kuma za ta kara da Ingila a ranar Laraba domin samun damar fafata wasan ƙarshe ta gasar. A bangare ɗaya kuma a ranar Talata Spain za ta kara da Sweden a ɗaya wasan kusa da na ƙarshen. Spain ɗin ma ba ta taɓa kaiwa wannan matakin na gasar ba, yayin da ita kan Sweden ta kai wasan ƙarshe har sau 4.
Labaran duniya Jiya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, ina muku maraba da zuwa zauren VOA. Kamar yadda na alkawarta a makon da ya gabata, a yau shirin zai tafi kasar Niger ne, kuma a yanzu haka zan hada ku da wakilinmu Abdullahi Yusuf wanda zai jagoranci shirin. Abdullahi, bismillah.
To jama'a, assalamu alaikum. Mun kuma gode da karba wannan goran gayyata. A yau shirin na zauren VOA wanda ofishin muryar Amurka na birnin Yamai ya shirya zai mai da hankali ne kan matsalar tsadar rayuwa wacce za a iya cewa ta zama ruwan dare ga duniya a yanzu. Jamhuriyar Nijar da yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wannan matsalar ta tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari, inda an ƙasar ke ci gaba da kokawa game da yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da hauhawa ba ƙaƙƙautawa. Ƙasashen duniya dai sun fara fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa ce bayan bayyanar cutar corona. Ana cikin wannan halin ne kuma aka samu barkewar yaki tsakanin Russia da Ukraine. Wasu matsaloli da kuma ake ganin sun ƙara jefa ƙasashen duniya cikin wannan halin na tsadar rayuwa. Sun hada da matsin tattalin arziki da kuma matsalar tsaro. Ganin yadda wannan lamarin na tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari, a zaka zauren na VOA na tare da malamai maza da mata waɗanda za mu tattauna da su game da irin matakan da suka dace hukumomin jamhuriyar Nijar su ɗauka domin sauƙaƙawa al'umma wannan lamarin na tsadar rayuwa da kuma irin rawar da kowane ɓangare ya kamata ya taka cikin wannan lamarin. Malamai maza da mata da muka gayyato a cikin wannan zauren, da farko akwai Salisu Amadu, mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Amina Hashimu wacce ta shigo wannan zauren da sunan ‘yar ƙasa. Sannan akwai Annabo Sumaila, ɗan siyasa ne a ɓangaren jam’iyyun da ke adawa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Dauda Tankama, shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Rabi Suleiman wacce ita ma ta shigo cikin wannan zauren da sunan ‘yar ƙasa. Sai Nasiru Saidu, shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Habila Rabi'u, ɗan siyasa ne a ɓangaren jam’iyyun da ke mulki. Sai kuma Abdul Nasir Saidu, shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Ina gani zan fara da malamin da ke kusa da ni. Malam, sai a gabatar da kai.
Yau duk abin da ka ɗauka, menene wanda ba a jin tsada shi, ko kuma menene wanda ya zama tuta kake saye shi jiya wanda bai ƙara ba, ko me ya kawo wanda abin wanda ya zama to kuɗi suka ƙaru, ko kuma tsadar da wanda ya zama to ga kayan ma wani gaban babu abin siya. Yau abubuwa ne wanda ya zama to in kai lissafi tsadar rayuwa, kamar yadda zai ce ma ta koma hantsin kayan hantsi ce ya rana ce daga gidan ko yiwuwa, babu gidan da za ka ce wannan abubuwan ba shi. To amma dan mu menene muke kawowa tallafi a fuskar jiya al'amuran yau kasar rubi, kuka wanda zai zamanto a taimaka ma al'umma wanda ya zamanto irin wannan yanayin kai ya zamanto kullum ana tafiya tare ci an ana gaza da tare ci babban.
To ga barin mu mun magana mata Allah ya sa ku da kai, kuma na ya kunzar mu mata suke fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa.
Kamar a ɗauki ɗan kuntun misali da Najeriya ba a ce an ƙara kuɗin mai ba, to wannan kuɗin mu duk su da yake shi ne wannan nishaɗi. yadda ake dauko daga jiran yadda ake dauko daga sana ana dauko da sun baki suke ba kai da kafiya ba amma su zo na sai da shi akwai mutane suke dauko abinci da kuma daga ina su zo na sai sun linka su to rin ka ko da an ce wai ne ko ba sai ba amma kowa ya dace yi kada tana da doka tana da zama da doka akwai hanyoyi da yake ba a yi yadda yake ba a sa in ga su a hanya in an zo kai ne sai an tabbatar doka tana da kowa ba ta kishin da kace mai sabar da kasa to dole ne za ka gani abubuwa su ka su na gode mana da doka mana ma ta gabatar da bata da tanka to manama rabi azu haji aminu ta yi soke ci game da halin da ake ciki kan abin da ya shafi tsadar kayayyakin masarufi an gani ci gaba da kamani ne ke shi ya kuke tunanin makomar iyalai musamman ma marasa ƙarfi idan an tsaya haka
kamar yadda zai yi ne ya shafi yake yi ya shafi ba mu yi ba mu yi ba mu yi
kamar da
suke da kuma ya ce kuma ba sai da abin da zai ci ba duka kun shi ba da har shi wani masara ko wani wake da duka kuke yi masu yawanci ci amma ko da ne ci ki ta kuma ka wani wannan mali ne ko ci ya sha kaya ya ci ba a nan ce ne kawai abin ya shi ko wani sai
ka ga wata da ke kallon na su ana ganin an gano kuna kungiyoyin fararen hula kuma kuna da aiki game da abubuwan da ke faruwa a cikin su ko da kuma kungiyoyin da kuka kusa da su ne ke baya ni na ce game da abin
to alhamdulillah ya fara shi abin da ya kamata a ce da wani sa bangare na fadar rayuwar shi ne yana yin wanda kayan su ke hankawa bai amma yanzu suka yi kariska abubuwan da za a ce yau kuma da kuma shi ma da na kuma shi ne da kuma kuma abin da wanda aka yi da sa'a cikin labu na horo ba mu ne shi da cikin kasa na sai da buku cikin kasa na tsara rayuwar kasa kuma ai kasuwa ta da kasa na sai ne mai ba da shi ita ce dan kasuwa su kan kasu ko shi da mu ba inda ka kuda da wannan da ka sai da wannan sannan ba kai da shi ne talakawa da ka tsaya to ana ma'amala ta wani da wata ne ko bangare idan ci ya kamata a ci idan da yi kyau sai ta kawo sassan fiye shi rayuwar ta da ko gwamnati yana tsara kasuwanci na kasa da kuma wala abinci na biyu gwamnati tana tattaunawa da ƴan kasuwa dangance da yanayi na kasuwanci yanwa su rage ko kuma a yiwu da ɓangare na abinci misali irin wanda ba shi ne a dukkan lokacin da azumi ya fara kana gani za ka taru tsakanin gwamnati da manya-manya ƴan kasuwa a ɗauki alƙawari na su karɓar su musamman ƴan kasuwa su ɗauki alƙawari na cewa za su rage kuɗin abinci saboda darajar wata saboda su kai amfani da kawo ita gwamnati zai zama kyara ne da kuma za ta rage naro ko kuma kayan awo domin tsara kai sa musu to mun kai lokacin da gwamnati ta tabbatar da labar da rai amma su kai kasuwa su ne ke shi da kayan da ba su gani a kamar da bai kawo su gani ka san dubi domin su kan kasuwa suna aiki da abin da zai ci jari rusha ko liberalism an sake su su yi sana'a yadda sun ka gada ma shi ne ya sa offer da demand kamar da ba da labari da wanda ake cewa bukata da abin da ya saka shi ne suke amfani da ita suna sai da kaya cikin lokacin da suka gada amma sai da saka ai mani ne ne ka so yadda suka sai da kaya ba guda ne wannan ya kama idan jama'a na an kasuwa halin da al'umma halin da kake da
da waɗannan bayanai na Malam Nasiru Sa'idu na kungiyar muryar talaka zamu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Abdullahi Yusuf a Niger sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
ana Haruna Isa dan Niger mazaunin kasar Ghana a garin Kumasi to mu dai muna gida ne aikin fawa ya kawo mu nan ne daga sai muna gida muna gida haka ne wani lokaci abun yana tafiya wani lokaci ka san dai halin kasar Niger sai akwai wasu abokaina mu dake zuwa nan ne su ma sana aikin su kenan daga gida su dukan muna tare aikin mu kenan to dan daga gida aikin dai ba wani tafiya yake sai saboda ka san halayya kasar Niger wanda ke wanda muka zo muka tada su dama suna aikin su nan ne suna aikin su nan ne to san matsalolin da ake fuskanta suka ce to in dai ka aikin ka ne ka yi aiki muna neman kan ne to ni lokacin da suka zo din gida ma saboda in sun zo muna ganin abin da suke zuwa da shi yana faranta mun rai yana burge mu da zai ta wasa ce ina shirya muje gaba da san ce to ni yanzu halin da kake ciki dai banda kudin tafiya sai ce na inda yan magana kudi ne shi ga aljufu shi yana da kokarin ce to zan yi shawara ga iyaye na don farko ma da fada musu suka ce a ce kare ba za mu bari kai ba sai ni ce to me saboda me suka ce saboda gidan ni kadai ne na namiji kuma ko kage da halin gidan yake ciki ba mu da wani karfi sanin ce ku bana ai saboda shi ma na dauki ni zan je wurin saboda abin da ke cikin halin ke cikin nan gare mu sai muka shirya ya ce mun ranar Lahadi za mu taso daga taso mu ta farko ce to ni zo na shawarta mu suka ce to ai sai muka abin ga tafiya to taso mu nan dai hanyar da muka dauko ta Burkina kalubalen da muka fuskanta shine ka zan Burkina su cikin kasa guda ɗin ka samu irin gaci ya kai biyar haka in baka da karfi an karbe ka jika idan kana da karfi an karbe ka in baka da karfi an karbe ka jika bare in kana da karfi jika guda ne to ni tasowa ta saboda rishin shiri ko karfin babanci haka ake shi mai wanda taso da ni din na shine kawaina ta duka shine komi na hanya har muka samu muka zo da izinin Allah har muka samu muka zo zuwa na sabka hannu wani mai gida na sunan shi Zakari don ko gida ma mahaifina ne kanin babana ne karami mun san ko hannun shi muka zo ya zo muna yana aza muna kan tare muna yawo cikin gari haka muke abu kadan daga ciki da ya ga kwarewa ta abun daga ciki sai ce to kwanan ga Haruna za a buda ma na ka wuri ka abun nan to haka muna ciki saboda zamantakewa da kalubalen rayuwa muna ciki haka farko yana muna yawo da cikin ungunni ga kai muna abun nan da ya ga kwarewa ta sai ce to za a buda ma wani wuri ka ci gaba da zama wuri guda sai ce to alhamdulillah haka muke cikin ɗakin su don yaran shi sun kai mu sha biyar muna wuri guda haka muke cikin ɗaki dai ka san kalubalen zamantakewa haka muke ciki da muka zo na buda wannan wuri yana sai da yanzu daga cikin su ne haka cikin su sai kawo mu wanda muka muna yanzu muka zo mu hudu daga cikin su kwanan ga ma wadan sun je gida yanzu mu duke cikin ɗakin amma saboda ka san kalubalen kasuwanci wani lokaci ya tai wani lokaci kuma yanzu da muke bayan sallar ga talaya kasuwancin saboda ya zo kasa haka dai muke ta dubara alhamdulillah kadan kadan muke ta dubara da shi alhamdulillah ci gaban da na samu dai har gida suna sa albarka shine duk wani tsawon lokaci dai muna samu abin da muka ba su gida suna gudanar da harkokin su yanzu gashi a gida ko dai a lalace ban rasa dabban da ya kai biyar haka daga ciki saboda amfanin da muke samu cikin wannan sana'a alhamdulillah yanzu dai damuwa na shine guda saboda mun bar gida dai bari mu gida dai lafiya lau alhamdulillah amma yanzu labarin ga da yazo daga bayan magana kunga to fargaba na ne mutanen mu dake can zamne iyali na da tsofi na da komi na dake can da yake da yanzu ana cikin sasantawa to muna fatan sasantawa na a samu galaba a cikin nasarar shi fargaba mu shine damuwar da muke ciki kunnan da ake ciki yanzu mun baro iyali gida da tsofi da komi da kannan mu da komi suna gida to fargaba mu dai shine abin da zai zo ba gaskiya yanzu dai abin da nake so na dauko matata na ce in kawo saboda nan ne dai alhamdulillah muna zaman lafiya lau zaman kasa yana da dadi ina cikin shi zan dauko matana ne in kawo su nan ne duk inda duk an kai dai ka san iyayen su kula ta insha Allah zuwa kwana biyu ana zuwa aleko su a dawo eh alhamdulillah da mu da hukuma dai na kasar Ghana alhamdulillah babu ba mu da wani fargaba doka san kasar Ghana shi dai lafiya lau ne zaman shi bai da wani abun ga ba wata kada da ake yanka mu to alhamdulillah zan mu da mu da su alhamdulillah muna mu'amala da mutanen kasa lafiya mu alhamdulillah komai muna tafiya daidai rayuwa alhamdulillah don wata ran muna yi lokacin ka san aikin da aiki na ne amma lokacin da dai shi yanayin zamantakewa aikin nan ne ba sai ka ciki ba sai muka zo muna aje wasu ababe wanda suka kamata ba kullun aikin mu sai wata rana sai ga tanka sai zuwa suka zo suka kama mu har daga ciki suna ta za su kwashe muna nama daga nan ne sai mai gidan lazakar yanzu aka gyara aka sulhunta to kalubalen rayuwa ta wanda muka fuskanta cikin sana'a kalubalen kenan da sai tun da ka san jefe mun baro iyaye da komin mu dai ban ce ma ba in zama nan Ghana da wannan ba ina zuwa dai ne ina dawo don in zo gida ma wani lokaci wata daya wata biyu na dawo eh don saboda zaman to da muka yi dai na alhamdulillah muna jin dadin ta insha Allah eh to zama Ghana dai abinda zan ce ma mutanen mu na can sauran matasa wanda muke can ina kiran su da yanzu rayuwar da ake ciki ta matsala a dai rayuwa da lokacin da ake ciki in yaro dai mai jini a jika ne muna gayyata shi da nan dai alhamdulillah muna zaman cikin alhamdulillah muna jin dadi kasuwancin muna tafiya su yadda ya kamata karanta da insha Allah
ka kawo ƙarshen shirin ne yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.